na farko dai babban ci gaba shine kasancewar kasar ta zauna ba ta wargaje ba, domin shine babba. An samu rigingimu da yawa waɗanda mutane da dama sun yi zance sun yi zaton daga wannan kasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba. Kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai, akwai zancen maganar mulkin kai da Chifu Nahar ya kawo a 1952, yace a bada mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a ba da lokaci sai an shirya. Wannan bai wa mutanen kudu daɗi ba, har aka shirya aka dinga jifan su sai da aka raka su zuwa Kaduna. Amma muka tsallake wannan, aka koma aka so mu tattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai, ne aka dinga taro a Nigeria da Ingila. A 1958 ko da 1977 ne aka samu rikici na census. Idan mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje. Allah da ikon sa ya sa muka tsallake rigiya da baya. An zo an yi zaɓe na 1959, zaɓen independent, wanda ga shi za a samu. Ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati, dole sai an haɗin gwiwa. NPC ta fi samun kujeru, amma ba ta samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba. Dole sai an haɗa da wata jam'iyya. A lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da NCNC da Action Group su haɗa kai. Masu hankali suka ce idan kuka yi haka kun ware arewa, arewa kuma ita tafi yawa, kuma a zaɓen ita tafi yawan ƙuri'a ko kuma kujeru a majalisa. Wannan zai ba da dama su ma su za su balle daga ƙasar. Aka daidaita aka haɗu da NCNC da NPC suka kafa gwamnati. Muka sake tsallake rijiya da baya. An yi zaɓe na 1964 bayan an yi shekara 5 da samun independence. To, aka zo aka yi wannan. A wannan zaɓen aka samu rikici, manyan jam'iyyoyi da NCNC da Action Group suka ce ba za su shiga zaɓen ba. Ba su shiga ba da su da mataimakansu, su NEPU da UNDC. Sai NPC da jam'iyyar Akin Talawar da ya ƙirƙiro bayan ya rabu da Action Group, UNDP. Suka yi zaɓe suka ce sun ci. Zik yana shugaban ƙasa yake ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba. Abin ya zama da rikici, ƙasa da ya zama tana nema ta ruguje, a nan ma aka tsallake. Aka zo 1965 ne da lokacin da za a yi zaɓe na jihar Yamma, inda aka dinga ƙone-ƙonen nan, ƙasar ta kai kamar zaɓe ta ruguje. Wannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi ku a 1966. To wannan ni na sani a kan cewa Prime Minister ya yi ƙoƙari, ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya naɗa Santoma in ya so al'amarin ya zo ƙarshe in Allah yarda. To wannan maganar da bai yi ba kenan, domin a cikin daren aka tafi da shi. Kuma Allah ya ikon sa, Allah ya gafarta masa.
Allahu akbar.
Kudumin tallace wannan. Kuma aka zo aka yi yaƙi. Ba aka bar yaƙi a wata ƙasa ba kamar yadda muka yi a Najeriya. Ƙasar ta dawo ta zama yadda take a da. Allah cikin ikon sa, bayan yaƙin da aka yi na Biafra, Najeriya ta zo ta zauna da gindinta. Aka yi wa juna afuwa. To a nan sai ce lalle an yi abu. An samu ci gaba. An samu ci gaba daidai gwargwado. Yawan babu shakka da aka muke yanzu wani ke faɗa muke cewa mutum goma ne da za su wuce da karfin jadida wajen mutum takwas duk ba su da takalmi. To yanzu ko ba haka ba ne.
Mutuwa ne don wancan, mutuwa ne don wancan, mutuwa ne don wancan, mutuwa ne ga take da hali wannan ne ka wafa ni da na tauke, ku ta magana na shaukar, ba hali.